الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكو نموتا شاوكا غوتا ربيع الآخر شكرا تدبو لا دقريه قد أربعين دهو هجرة من زنطراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة ajiya na ci sha biyu ga wata wasu ce min sha uku to ban san wani ne daidai ba ni a kalenda daidai na duba na gajiya sha biyu yau kuma sha uku to amma dai wasu ce yau sha uku yau sha hudu gobe ajiya kai sha biyu sha uku wallahi ta'ala alam wanda shi ne dace da takwas ga watan sha daya shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala yan uwa idan ba manta ba jiya mun kare gaba ta uku daga cikin madakhil shaitan wata ita ce san duniya hubbud duniya malai ce ita san duniya ita take jan mutun da tunkuda shi ta kai shi zuwa gaba ta gaba shine ce wa alam ka sani anna hubbad dunya haqiqa san dunya idza tagha ala alqalbi idan yayi tsanani ya wuce gona da iyaka a cikin zuciyar dan adam to fatah li shaytani baban akhar sai bude wa shaytan wata kofa ta daban a cikin zuciyar ala wa huwa malai ci ku saurara wannan kofar da za a bude wa shaytani a cikin zuciyar mutum ita ce kofa ta gaba ulul amali shine dogon buri eh dogon buri zamu ji mai dogon buri insha Allah ta'ala malai ci fa innal abda haqiqa bawa idza qala amalu idan burin sa ya zamto mai tsayi dogo sawafa fi amalihi zaka same shi yana taswifi a cikin ayyukansa me taswifi shine saufa af'alu aikin da ya kamata a ce yi yanzu ba zai yi shi ba aikin da ya kamata a ce ya gabatar da shi ba zai gabatar da shi ba kullun zai rinka cewa baran anjima nayi goba nayi jibi nayi gata nayi yana wannan taswifi din zan yi bai aune ba kuma sai mai aukuwa ta auku shine mutuwa ta zai tafi da shi akwai bashi shika da yawa kuma a kansa ina nufi bashi shiga aikin da ya kamata a ce yayi na alkhairi to abin da yake jawo wannan yawa shine dogon buri duk mutumin da ya sanya dogon buri a ransa yana ganin cewa lalle akwai wasu abubuwa da yawa a duniya da ya kamata a ce ya cimma kuma lalle ya kwallafa zuciyarsa sai ya kai zuwa gare su baya tunanin mutuwarsa gobe ce ko ji ba a'a kawai abin da yake buri waɗancan abubuwan wani target din sa banin da shekara 20 ne wannan da shekara 30 wannan da shekara kazan bai san cewa ba zai ƙara shekara uku a duniya ba gaba daya to sai rinka kokarin jinkirta aikin da ya kamata a ce yayi shi yanzu malaiti wa ammar dunyahu sannan kuma zai rinka kokarin raye duniyar sa kadai wa kharraba ukhrahu zai kuma lalata ya rusa lahirarsa gaba daya duk wanda yake da dogon buri waɗannan abubuwan guda uku zaka same shi da su na farko taswifi a cikin aiki ba zai yi aiki a lokacin da ya kamata ba na biyu zai rinka kokarin raye duniyarsa dan abin da yake gani zai rayu a cikin sa zai rayu a cikin ta kai so daga tunda zai rayu a cikin ta dole ya gyara ta zai mata tanadi na musamman gurin kwanciya gurin zama abin shiga abin da zai aje a banki da sauransu zai tara kuɗi mai yawa ya aje su a banki mai dalili dan ya san mai binin da shekara 50 yadda yake sawa ransa shekara 100 shekara kaza yana nan zai ci moriyarsu zai yi kaza da su saboda haka tara duniya yana da alaka da mai da dogon buri sannan abu na gaba kuma za ka ga zai lalata lahirarsa duk abin da yake na lahira ba ruwansa da shi zai rinka kokarin sa wa ransa cewa akwai lokacin da insha Allah ta'ala zai tuba ya daina ayyukan da yake marasa kyau. Malaiti kala Abu Hurairah radiyallahu anhu, sahabi Abu Hurairah Allah kara masa yarda, yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon tsira annab Muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa, la yazalu qalbul kabiri shabban fitnataini, annab tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace zuciyar babba ba za ta gushe ba a matsayin karamar zuciya ko budurwar zuciya, ma'ana babban mutum dattijo ko mai shekaru da dama zuciyarsa ba za ta gushe ba a matsayin budurwar zuciya, kamar yadda Bahaushe yake cewa budurwar zuciya. Fitnataini, inda ya sanya guda biyu a cikinta, don mutumin da akwai abubuwan nan guda biyu to sai ka same shi mai budurwar zuciya. Ga sanin abubuwan, fi hubbud dunya, na farko shine ya kasance ya sanya wa zuciyarsa san duniya, sannan abu na biyu kuma wa qulil amali, da dogon buri. Waɗannan abubuwan su suke maida zuciyar mutum ta kasance budurwar zuciya. Duk abubuwan da ya kamata a ce ya tashi ya yi su ba zai yi su a lokacin da ya kamata ba. Kullum abin da yake tsammani ya girma, amma zai abin da ɗan shekara 15 ko ɗan shekara 30 shi yake. A lokacin ya kamata a ce ya tattare kayansa gaba ɗaya, ya maida su kusa da Allah Maɗaukakin Sarki. Dan kodayaushe mutuwa ya ta iya cin masa, ya kai shekara 70-80, to amma sai ka samu abubuwan da yake abubuwa ne na 'yan shekara 15, 'yan shekara 20, 'yan shekara 30 ko abin da ya kama da haka. Wannan hadisi ɗan uwa Bukhari da Muslim suka rawaito shi, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabur Riqaq, babu fi babu man balagha 60 sana, babin da ke bayani akan wanda ya cika shekara 60. Haka nan Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1046 a cikin Kitabul Zakati, babu karahatil hirsi ala dunya, babin da ke bayani game da karhancin kwaɗayin duniya. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yace, qala Ali ibn Abi Talib, babban sahabi Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda, yace irtahalatid dunya mudbiratan, yace duniya fa ta tinkaro gadangadan, mudbiratan tana juya baya, ma'ana ta juya baya tana kokarin komawa, tana kokarin karewa. Warta halatil akhiratu muqbila, ita kuma lahira ta tinkaro gadangadan, yace ita duniya ta juya baya tana kokarin komawa, ma'ana karshen duniya ya zo kenan, ita kuma lahira ta tinkaro, yanzu lahira muke tinkara. Walikulli wahidin minhuma banuna, sayyidina Ali ibn Abi Talib yace kuma kowanne ɗaya daga cikin duniya da lahira suna da ƴaƴa, akwai ƴaƴan duniya akwai ƴaƴan lahira. Ina fata an fahimta, akwai wanda ake ce masa, akwai wanda za a ce masa dan duniya ne, akwai wanda kuma za a ce masa dan lahira. Sai sayyidina Ali yace fa kunu min abna'il akhirati, to di yadda za a yi ku yi kokari ku ga kun kasance daga cikin ƴaƴan lahira ba ƴaƴan duniya ba. Kada ka sake a ce maka dan duniya, duniya ba ta da kyau kwata-kwata, duniya ba ta da tabbas, sannan duniya ba guri ne da ya kamata a jingina ka zuwa gare shi ba. Wala takunu min abna'id dunya, kada ku kasance daga cikin ƴaƴan duniya. Fa innal yawma amalun wa hisab, sayyidina Ali ce saboda yau yana nufin ita duniya amalun, aiki ake yi a cikinta, wala hisabun, babu hisabi a cikinta. Yanzu duniya ita gurin shuka ne kawai, kamar lokacin da aka yi ruwan sama ne manomi ya ɗauki iri zai yi shuka, to haka duniya take. A kodayaushe zai rinka zuwa yana duba abin da ya shuka ne ya fito, idan ciyayi sun fara fitowa su lalata masa gona ya nome su ya yi gyara ya yi sassabe ya yi duk abin da ya kamata ya yi. To duniya kenan, aiki muke shuka muke ta yi yanzu, tun daga farkon ta har ƙarshen ta ba gurin girbi ba ne. Wa gadan, amma gobe, ina nufin gobe lahira kenan, gobe lahira. Hisabun, shi kuma gurbi ne na me na hisabi wala amal, babu aiki kuma a lahira. Haka al'amarin yake, idan muka je lahira kuma wannan abin da muka shuka aikin da muka yi a duniya kuma shi zamu zo mu girba. Duk aikin da ka san kai a duniya wallahi dan uwa shi shine zai fito, aikin duk da baka yi shi ba za ka ganshi ba. Shi sa Allah Maɗaukakin Sarki ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, babu aikin da kowanne rai za ta yi saboda haka sai ya kasance a kanta, ma'ana sai ta gan shi. Duk aikin da kai shi za ka gan shi, sallolin da kake yi ibadar da kake yi abubuwan da ya shafi alkhairi sun mutun zai gani abubuwan da mutun yake shi ma na bangaren sharri Allah madaukakin sarki ya tsare shi ma shi zai gani saboda haka hisabi ne ran tashin alƙiyama amma ba aiki a lahira eh saboda haka duk wanda ya makara a duniya bai aiki ba lahira babu kari uba a lahira babu kari uba bari a tafsikil uba babu in ka fada kai ka fada kenan Allah ya kiyaye yawa saboda haka mutun ya kokari ya ci jarabawar sa tun a duniya hakaza rawahu mu'allaqan haka imam al-bukhari ya rawaito wannan magana ta sayyidina ali ibn abi talib mu'allaq a matsayin ruwaya da take mu'allaqa wannan magana imam al-bukhari abin nan mala ya turo ta ne a cikin fatahul bari na ibn hajar al-asqalani wa qad qila mala yace wani daga cikin masu hikima mawaki yake cewa inna lanafarahu bil ayami naqta'uha hakika kullum muna farin ciki ne bil ayami game da kwanaki naqta'uha da muke yanke su idan yau ta wuce muna farin ciki da zuwan gobe muna farin ciki da zuwan jibi me yasa muke jin dadi saboda kowanne ɗaya daga cikin mu akwai abin da ya tsara zai yi gobe ko jibi to idan goben nan ta zo zai ji dadin kasancewa ta zo saboda abin da yake burin zai aikata ya zo to muna buri muna jin dadi na kwanakin da muke yankewa yace wa kullu yawmin madha amma ka sani duk ranar da ta wuce daga cikin ranaku yudni min al-ajali tana kusanta ka ne zuwa ga ajalinka saboda haka kana jin dadi wani abu ya zo da zakai amma kuma ajali kake kusanta zuwa gare shi fa amal li nafsika qabla al-maut mujtahidan yace yi kokari kai aiki dan kanka dan abin da kanka da kanka zaka same shi ranar tashin al-qiyama qabla al-maut tun kafin mutuwa ta zo maka mujtahidan kana mai kokari da jajircewa wajen yin aikin fa inna marribu wal khusran fil amali yace hakika riba da faduwa ana samun su ne a cikin aiki a cikin aiki ake samun riba da faduwa idan kai aiki na alkhairi kaga ka ci riba kenan ko idan kuma kai aka san sa ba ka fadi kenan yadda ka san idan ka je kasuwa ka kai kaya zaka yi kasuwanci to zaka iya ci riba zaka iya faduwa idan Allah ya taimake ka abinda ka siya ka samu abinda yake yafi shi to ka ci riba kenan kuma ka samu kasa da abinda ka sai shi kai mai kenan ka fadi to ita ribar lahira ba kai ake zuwa ka sa ba a aikin da kai ne aikin da kai ne ana ake samun riba da faduwa duk ayyukan mu Allah madaukakin sarki zai auna mana su akan mizani idan aikin mu na alkhairi ya rinjayi aikin sharri kun ga mun samu riba kenan idan kuma aikin sharri ne ya rinjayi aikin alkhairi kun ga an samu faduwa kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qila aidan haka nan wani mawaki shi ma yake cewa maba amsukal madi shahidan mu'addalan wa aqabahu yawmun alayka jadidun yace jiyanka ta wuce riga ta wuce a gare ka tana mai sheda a gare ka a matsayinka na wanda kake daidaitacce lafiyayye jiya ta riga ta wuce ka gabatar da duk abin da ka gabatar kuma ba za ta ƙara dawa ba har Allah ya tashi kiyamansa saboda haka abin da kai jiyan nan yana nan a rubuce mala'iku sun rubuta Allah madaukakin sarki ya taskance shi ranar tashin alkiyama wa aqabahu yawmun alayka jadidun ga kuma wata sabuwar rana yau kenan da muka shigo ciki ita kuma ta biyo jiya ta kasance sabuwa ce a gare ka fa in kunta bil amsi iqtarafta isa'atan fa sanni bi ihsanin wa anta hamidu fa in kunta bil amsi idan ka kasance a jiyan nan da ta riga ta wuce iqtarafta isa'atan ka zakkewa abin da yake mummuna kai abin da ba daidai ba sai ce fa sanni bi ihsanin to ka biyo jiyan nan da kyautatawa yau kenan ba mun ba Allah madaukakin sarki ya taimake ka kawai gari yau ba to abinda kai jiyan nan na rashin kyau yi kokari ka biyo yau da abinda yake mai kyau yace fa an wa anta hamidu sai ka kasance abun godiya ma'ana kai istighfari ka biyo kuma kyakkyawan ko kuma mummunan aikin da kai je da kyakkyawa shine abinda Allah abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ke cewa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata sai ce me tamhuha ba haka bane ka bibi mummunan aikin da kai da mai da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan da kai sai ya danne sai ya share wancan mummunan da kai shine abin da yake nufi abinda kai jiyan nan mara kyau Allah madaukakin sarki ya baka wata dama gagaruma wacce ba za ka santa ba sai ka bar duniya shine ya raya ka ya kawo ka yau ba karamar dama bace wallahi yanzu wasu da yawa mun yi jiya da su amma kuma sun mutu babu yau duk abin da suka ya riga ya wuce kuma ya tafi kenan har abada amma mu duk ga Allah madaukakin sarki ya raya mu to yi kokari abinda kai jiyan nan mara kyau ka bibiye shi da abin da yake mai kyau sai ya danne na jiyan nan kai istighfari ka biyo shi da aiki na gari yace fa yawmuka in aqabtahu aada naf'uhu alayka wa maadi al-amsi laysa ya'udu yace yau dinka da Allah madaukakin sarki ya raya ka a cikin sa in aqabtahu idan ka bibiye shi da aikin alkhairi aada naf'uhu alayka to amfanin sa zai dawo ne zuwa gare ka wa maadil amsi amma abin da ya riga ya wuce jiyan nan fa laysa ya'udu baje kar dawa ba laysa ya'uda haka ne laysa ya'udu baje kar dawa ba wala turid fi'l alkhair yawman ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqir yace kada ka jinkirta turid shine ta'khir at-ta'khir kada ka jinkirta fi'l alkhair aikin alkhair yawman na yau ila gadin kace zaka bashi zuwa gobe kada ka saki abin da ya kamata a ce zaka yi shi yau kace barka bari sai gobe yace la alla gadan mai yiwa ne goban ta ati za ta zo ko kuma ya ati zai zo amma wa anta faqidun kai baka nan kai ka riga ka tafi Allah madaukakin sarki ya dauke kayan sa ba wuce to ina amfanin badi ba rai ka gabata da amfani ko kana cewa Allah da badi zan yi numa badi zan yi kaza badi zan yi kaza to badin ta zo amma kai babu kai ina amfani ta to shine abin da malai yake gaya mana kada ka ce aikin da ya kamata a ce kai shi yanzu ka ce ka bar shi sai anjima ba ai ka'idar malamai masana Allah madaukakin sarki suka ce ba a san aikin da zaka yi shi yanzu ka ce sai anjima indai na alkhairi ne ba a jinkirta aikin alkhairi aikin sako ne ake so kai ta sufi akan sa har Allah madaukakin sarki ya kawo maka niyyar da zaka fasa shi gaba daya idan zaka aikin sako kai ta sufi anya kwanayi anya kai ta kaiwa da kuma wa akan sa to amma aikin alkhairi da zari ya darsa a cikin zuciyarka ka gamsu da alkhairi ne yi gaggawar aikata shi malai yace wa qala al-hasan al-basri malami al-hasan al-basri Allah madaukakin sarki masa rahama yace naharuka yininka da kake ciki yanzu da maka shiga yini yace to dhaifuka baƙonka ne eh kamar baƙo ne kai yace fa ahsin ilayhi ka kyautata masa fa innaka in ahsanta ilayhi haƙiƙa kai idan ka kyautata wannan yinin naka da ka shiga irtahala bihamdika zai tafi yana yabanka yana jin daɗin abin da kai masa yanzu yini ya zo mana da yamma ta yi ba yini ya tabbai kenan to shikenan baƙon mu ne ya zo ya tafi to me kai a cikin yinin shin ka kyautata masa ka yi abin da ya kamata ka munna masa kai idan kai baƙo ya zo gidanka ya kwana ɗaya kwana biyu ka kyautata masa da gurin zama da abinci da magana mai daɗi da ɗaya bikiwa da ya ji daɗi duk inda ya je sai ya yabe ka duk inda ya zauna sai ya yabe ka kuma sai ya maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi amma tun da ya zo ba ruwanka da shi ko ganinsa ma ba kai ba abinci ma ba a bashi ba gurin zama aka hana shi idan ya koma ka kaddara ɗan garin ku ne ko ɗan ƙauyen ku ne idan ya koma duk inda ya zo duk majalisar da ya zauna sai ya zage ka sai ya tsine maka albarka cewa na bashi da mutunci ba haka ba ne. To wannan yinin namu da shi ko ka kaddara ba kwanka ne dan ka sani cewa wannan yinin yanzu wannan safiyar da muke ciki yan uwa muna yanzu karfe kusan 6 saura minti 10 to wannan 6 saura minti 10 na yau talata ba za ta ƙara dawowa ba har Allah madaukakin sarki ya dauke ya nade kasarsa ina fata an fahimta duk wata 6 saura minti 10 da ka gani ba wannan bace wallahi irin ta ce amma wannan ta riga ta tafi kenan to haka shi ma wannan yinin namu da yazo a matsayin bako idan ya tafi ya riga ya tafi kenan har abada ba zai dawo ba abinda kai a cikin sa yana nan a rubuce kuma an taskance to shine sai ga duba kaga ka kyautata wa bakonka ko kuma ka munana masa bala hasan al-basri yake cewa wa in as'ata ilayhi idan kuma ka munana wannan bakon naka yinin ka ne kenan irtahala bi dhanbika zai tafi yana zarginka وكذلك ليلتك هكذا كما درنك شي ما درنك idan shi ma ka dauka a matsayin bakonka ne idan ka kyautata masa ko ka munana masa shi ma sai ka dauka kamar yadda kai wayininka wa qala al-jahiz yake to al-jahiz wani daga cikin malamai ne wanda yake adibi masalan larabci ya rayu ne a daular abbasiya an haife shi ina ji a shekara ta 159 ne ya mutu a shekara ta 255 yayi wajen shekara 90 da wani abun a duniya adibi ne sosai da sosai yana ɗaya daga cikin malaman ilmul kalam da falsafa da sauransu saboda haka ana hikaitu maganganunsa na hikima ba malamin addini bane shi da zaka ji ana faɗan malaman maganganunsa na addini amma an dai maganganun na hikima zaka ji ana hikaitu maganganunsa yake cewa wujida maktuban fi hajri, wai an samu a rubuce a jikin wani dutse, wata magana aka samu mai tsada. Mai magana take cewa shine yabna adama, ya kai dan adam, raaita ne ko yawa to ni nan wajen naga urita, law raaita yasira ma baqiya min ajlika, da ace zaka ga abin da ya rage na sauran rayuwarka, na sauran ajalinka, la zahatta fi tawil ma tarzu min amalika, to da ka guji dogon burin da ke cikin zuciyarka. Inda za a nuna maka a ce saura, yanzu misali ko ne ɗaya daga cikin maka masa littafinsa a ce maka saura kwana kaza ka mutu, da Allah ya mutu zai ji, yanzu a same ka a ce wani saura shekara ɗaya ka mutu, wannan shekara ɗaya za ka yi wasa? Ba wasa a cikinta, ba sakaci, ka samu tabbacin ko mutuwar za ka yi. Yanzu bari in ba ku misali, mutum ne aka kama shi ya yi kisan kai, sai aka yi shi kurkuku aka yanke masa hukunci, sai gwamna ko shugaban ƙasa ya sa hannu cewa nan da wata biyu za a yanke masa hukuncin kisa. Da Allah, idan kai musulmi ne wanda ka san Allah, ka tabbatar nan da wata biyu za ka mutu, ya za ka yi? Wata irin ibada za ka yi? Kaga za ka ƙure malijinka ne, duk abin da ka san za ka yi mai kyau za ka yi shi. To haka ne da za a nuna maka adadin da ya rage na rayuwarka, ya ce to da duk wannan dogon burin da ke cikin zuciyarka watsar da shi za ka yi. Yanzu mutumin da aka ce masa saura wata biyu ya mutu, dan Allah ina ruwansa da cewa zai gina gida mai hawa biyu, ina ruwansa da cewa zai je sai mota 'yan miliyan 10, ko da akwai kuɗi da Allah zai yi? Ai sai daga yana ta ɗiban kuɗi, yana sadaka a gina masallaci, a gina gidan marayu, ai ba haka ba ne? Abin da zai ta yi da su kenan. To abin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin biyarin ka kasancewa kenan. Yace wala raghibta fi ziyadati min amalika, da kuma mutum ya kwaitu dan ya ga ya ƙara ayyukansa na alkhairi, wala qasarta min hirsika wa hiyalika, da kuma mutum ya takaita kwaɗayinsa na duniya da dabarbaran da yake wajen tara duniya, wa innama yalqaka gadan nadamuka law qad zallat bika qadamuka, law qad zallat bika qadamuka, malai to innama yalqaka gadan nadamuka, hakika abinda zaka haɗu da shi gobe, abinda zai haɗu da kai gobe shine nadamar da zaka yi, law qad zallat bika qadamuka, idan ka bari kafafunka suka goce da kai, ma'ana kai abinda bai kamata ba. Babban abin da zaka iya haɗuwa da shi shine nadama, da zarar an sa mutum aka bari ƴan uwa, daga wannan rana mutum zai fara nadama, kuma har a sa shi a cikin wuta. Allah ya tsare mu. Da zarar mutum ya mutu an zare ransa, ya fara nadama kenan har abada. Ya hasratan alal ibad. Allah madaukakin sarki ce ya asara akan bayi, bayin da zai ta nadama akan abubuwan da suka gabatar. Allah subhanahu wataala ya samu dace.
Amin.
Malai ce aslamaka ahluka wa hashmuka, yace a lokacin da iyalinka duka za su je su sallama ka a kabari su saka a ciki, wa hashmuka, da duk wanda ya damu da kai. Alhashmu sune khassatu ar-rajul alladhi yaghbibuna li ghadabi, sune irin keɓantattun mutanen da idan yayi fushi su ma sun yi fushi, ma'ana duk abin da yake bata masa rai su ma yana bata masa rai, irin na kusa da kai na jikinka. To a lokacin su ne za su je su bayar da kai wa ƙasa, su binne ka a cikinta su dawo kuma, za su je su sallama ka a cikin ƙasa. Wata barra'a minka alqaribu, sannan duk wani makusancinka zai barranta da kai. Me ya barranta da kai? Zai ba da kai a je a binne ka. Wansarafa anka alhabibu, sannan duk wani masoyinka kuma zai tafi ya kyale ka a cikin ƙasa. Wannan magana an ɗauko ta ne a cikin littafin Adabuddini والدنيا كو أدب الدنيا والدين. وقال بعضهم ونساشي دا كتكين ما لميك سوى ألا إنما الدنيا مقيل لراكب قضى وطرا من منزل ثم هجرا. يسي ألا كسورارا إنما الدنيا يد الدنيا تكي كتنكو تنتا مقيل لراكب wajen hutawa ne kawai, kamar wajen hutawa ne na mutumin da yake tafiya. Mutumin da yake tafiya akan abin hawa matafi ne, sai hantsi yayi ya gaji, sai ce bare zo na dangi baccin rana, shine maqilu, zai dangi baccin rana. Mutumin da yake cikin halin tafiya, da Allah ya kamata a ce ya shantake a inda zai zauna ya huta? Bai kamata ba. Abu ne na dan minti 5, minti 10 ya dan huta, kuma ya tashi ya ci gaba, dan ya san akwai abin da yake tunkara a gaban sa, shine wata tafiya da take gaban sa. to wannan dan zaman da zaka kauta shine zaman ka na duniya tafiya kake akwai inda kake so ka je shine lahira a lahira kuma ina aljanna to kaga bai kamata a ce ka zo ka shantake a ina inda ka zauna hutu ba daga hutu kuma shikenan ka sai ka waye gari sai ga dare yayi ka bata wa kanka lokaci yace qada wa qaran da zai dan biya bukatun sa a wajen min manzilin a wannan gurin da ya sauka sun mahajjara sannan ya kaurace wajen ya ci gaba da tafiya faraha wala yadri ala ma qudumuhu saboda sai ya yammata a wajen bai an kara ba kawai sai ya yammata a wajen da budai da sa kawai sai ya ga yammata yi hantsi ya zauna ko ku ya kwanta dan ya dan huta da budai idan sa kawai sai ya ga yammata yi kun ga ya bata lokaci wala yadri ala ma qudumuhu bai san kuma ina zai tunkara ba yanzu bai san me yake gaban sa ba ala kullu ma qaddamta yabqa muwaffaran yace ka sani hakika duk abinda ka gabatar zai saura zai wanzu a cike Allah madaukakin sarki zai tayar maka shi kuma zai nuna maka shi wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullah dan umar Allah ya kara masa yarda qala yati akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya annab irada amci tsara tabbata a gare shi ya rike kafada ta فقال يتدني كن في الدنيا يا كي عبد الله بن عمر ككسنتي ا cikin duniya ka annaka gharibun kama wani bako aw abir sabilin ko kuma mutumin da yake wucewa yadda duniya za ta kasance a gare ka a wajen ka shine kamar bakon da yazo wani gari ko wani gida ko kuma mutumin da yake wucewa ta wani gari ko ta unguwa mutumin da yazo bako ya san bakunta ya san ba zama yazo yi wajen ba haka mutumin da yazo wucewa ta wata alƙarya ya san wannan alƙarya me zai yi a cikin ta wucewa kawai ba zama zai a cikin ta ba to tai za a yi mutum ya shantake bai kamata ba wa kana ibn umara ya qulu abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa bayan ya ji wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza amsayta yake gaya wa dalibansa cewa idan kawai idan ka yammata fala tantadhir as-sabaha to kada kai tsammani kada ka jira wa asuba yake kai ta aikin da zaka yi kuma ba zaka kai asuba ba wa idza asbahata idan kuma kawai gari fala tantadhir al-masaa kada ka amaci kada ka jira yammaci ma'ana kai ta aikin alkhairi kamar ba zaka yammata ba kamar an jima ka dan zaka mutu wa khudh min sihhatika limardika kai aikin duk da zaka yi lokacin da kake da lafiya saboda rashin lafiya tana zuwa wa min hayatika limautika kai duk aikin da zaka yi na alkhairi a lokacin da kake rayi saboda mutuwa tana nan zuwa ففي هذا الحديث اتكن wannan hadisi bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annab irada amci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana annal muslima haqiqa muslimi fi dunya a cikin duniya yadda yake gharibun an watanihi al'asali ma'ana ba kone shi game da kasarsa ko gidan da yake ciki na asali ala wa huwa aljanna me gidansa na asali shine aljanna التي أخرج أبوه آدم منها وندا أكفتر دا أخرج أبوه آدم منها وندا أكفتر دا ما هي فنسى أنب آدم دا سكنتا فلا بد أن يجتهد ليعود إليه للين يمتن يئيك وكري إياك سن إيا وسدن يغيوكم أجرن سنة أسلي دي الزمن دمكي أدوني أمس ينبع أنتامك إنان جنب من أسلي ينقوى الجنة إبا سن جنب بابا من نفركوبا أنب آدم إنا الله من أكين سركي ديها لكشن يساشي aljanna shine gidansa na asali ko kuma duba ƴansa bane ƴaƴansa ne saboda haka yanwa duk gidan mu aljanna ne to yanzu sai aka zo aka fito da mu daga ciki mun zo yanzu duniya ba kunta muke a cikin so muke mu koma ina gidan mu na asali ina fata an gane to kaga duk yadda mutum zai yi kokari ga ya koma gidansa na asali duk yadda za a yi mu yi kokari mu ga mun koma gidan mu na asali shine aljanna wa fi hadha al-ma'na a wannan ma'ana ne qaul ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim yayi waqi yake cewa fa hayya ala jannati adn fa innaha manazilka al-ula wa fiha al-mukhayyam yace fa hayya yace ku yi gaggawa ku tunkaro ku taho hayya shine kamar a ce taho aqbil fuskanto a kishi sai kira Allah yake cewa hayya ala salati hayya ala al-falah ma'ana ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga babban rabu yace fa hayya ala jannati adn ku to zuwa ga aljanna ta zama adn shine ta zama fa innaha hakika ita wannan aljannan manazilikal ula sune masaukan mu sune gidajen mu na farko wa fiha al mukhayyam a cikin aljanna akwai gurin shakatawa in aka ce al-mukhayyam irin gurin da ake zo a kakkafa tantuna dan a shakata kawai eh a more a ji dadi ina fata an gane yace to a cikin aljanna akwai irin waɗannan gurare shine gidanmu na farko walakinna sabiyul aduwi fa hal tura na'udu ila awtanina wa nuslimu yace walakinna sai dan mu a yanzu halin da muke ciki a duniya sabiyul aduwi ribatattun makiya ne ma'ana makiyin mu shedin da yake ya ribace mu waye waye sanadin fito mu daga aljanna ba shedan bane to kamar shedan ya ribace mu ne yanzu muna so mu kwace daga hannun shedan mu koma gidan mu na asali yan uwa an fahimta shine abin da yake nufi yace sai dan mu yanzu muna a matsayin ribatattun shedan ne fa hal tura yace yanzu ya kai mutun tura shine mutun ya kai mutun na'udu ila awqalina wa nuslimu baka gani ya kamata mu koma zuwa ga gidan mu na asali dan mu kubuta daga wannan mugun takunkumi da ribata da shedan ya mana wa qad za'amu anna al-ghariba idha na'a wa shatat bihi awtanuhu fa huwa maghram yace wa qad za'amu suna riya cewa anna al-ghariba hakika bako wanda yake bako idha na'a idan yayi nesa wa shatat bihi awtanuhu gidansa ko kasarsa tayi nesa da shi fa huwa maghram wata nasuwa kuma fa huwa mu'lim zai kasance a cikin radadi da rashin jin dadi duk lokacin da mutum yake yayi nesa da gida zai ji babu dadi wato mukallona bin kuwa duk dadin waje duk rashin dadin gidanka kuma idan kai nesa da gida sai ka ranka ji babu dadi koda yanzu ku kalli masu zuwa Saudiya koda mutum Saudiya yaje idan mutum yaje Saudiya sai ku ji mutane suna cewa sun damu su dawo gida daga nan ne mutum zai ta marbarin sai ya ji amma idan mutum yaje sati daya sati biyu sai mutum ya ta marmari kuma sai ya dawo gida saboda ita rayuwar gida daban take saboda haka duk mutumin da ya nesa da gida zai rinka jin wani radadi na musamman wa ayyu tirabin fawqa ghurbatina allati laha adhatil a'dha'u fina tahakkamu yace wannan irin bakunta ne ya wuce irin bakuntar da muke ciki ta hanyar da makiyan mu su suka wayi gari suna tasrifi akan mu suna hukunci akan mu shine shedan da iyalansa kenan su suke kokarin daukan mu su kare nesanta mu da gidan mu na asali suke kokarin su gaba mu koma gidan mu na asali ba shine aljanna wa kana ta'u sulami yaqulu fi du'a'ihi ata'u sulami ya kasance yana fada cikin addu'ar sa yana cewa allahumma arham fi dunya ghurbati Allah kai mar rahama a cikin duniya game da bakuntata bakuntar da nake a cikin duniya Allah kai mar rahama a cikin ta dan duniya ba gidana bane bakunta na zo cikin ta warham fil qabr wahshati sannan kadaici na da zan kasance a cikin kabari Allah madaukakin sarki kai mar rahama a cikin sa warham mawqifi gadan bayna yadayka sannan kai mar rahama lokacin da zan tsaya kuma a gaban karanta tashin alkiyama lokacin hisabi kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata anan saboda lokaci idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa bayani game da tsulul amal mu kuma shiga abin da yake gaban sa abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu